نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تيغبا دا كراتمو من آية تقريبيو دا أربعين دا هؤو زوا تقريدا أربعين تقريدا عشرين دا هؤو زوا تقريدا عشرين دا بيار سورة البقرة يومنا شا شدكو دا وات رمضان هجرة دبو دا تقريه هؤو دا أربعين دا هؤو وان ليزو باكوي نيكو تاكو باكوي كو باكوي دا وات هؤو دبو بي دا عشرين دا بيو دا عشرين دا أوكو نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana bayyana mana ko dora mana bayani akan hukunce-hukunce dai da wannan littafi nasa mai girma ya kunsa idan kana karanta aya alqur'ani ko kana karanta labari na gaskiya ko kana karanta hukunci na adalci ko kana karanta aya mai bayani akan aqida da tauhidi da imani ko kana karanta aya mai magana akan ibada da yadda za a aiwatar da ibadar ko kuma kana karanta aya mai magana a shashin zamantakewa da kuma mu'amala ta rayuwa tsakanin jama'a ko kana karanta aya mai kira zuwa ga halaye da dabi'u masu kyau masu nagarta to cikin wannan aya dori ne akan abin da Allah ta'ala ya faɗa mana a ayar da ta gabata wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan kirki domin amfaninku a lahira wattaqullaha doka ta biyu yace ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annakum mulaquhu cewa ku masu haduwa ne masu gamuwa ne da Allah wa bashiril mu'minin kai bishara ga mu'minai Sai Allah ta'ala ce wala taj'alu Allaha urdatan kada ku sanya Allah ya zamo shamaki ya zamo kariya ya zamo tsari li aymanikum garan tsaran danku an tabarru ya zama ba za ku yi aikin nagarta ba saboda kun rantse da Allah ba za ku yi ba watattaqu ko ba za ku yi wani aiki na tsoron Allah ba saboda kun yi rantsuwa ta zama shamakin rashin aikatawar wa tuslihu bainan nas kuma yanzu ba za ku gyacce tsakanin mutane ba saboda kun yi rantsuwa akan ba za ku yi ba wallahu sami'un Allah ne jin duk abin da ake faɗa ne alimun masani ne da dukkan komai da komai wannan aya kamar yadda muke gani tana yin hani ne ga irin mutanen nan da sai mutum ya rantse wallahi bazan bashi ba ya saba bawa wani mutum wani abu sai ce wallahi bazan ƙara bashi ba sai an zo an bashi hakuri sai ce to ai na riga na rantse in banda na rantse da sai nayi wato yanzu kenan abin da yasa yake saboda ya rantse da Allah wallahi bazan je ba wallahi bazan yi ba wallahi bazan bashi ba wallahi bazan taimake shi ba sai an zo kuma an gabatar masa ko an bashi hakuri ko an lallashe shi ko an sauke shi to sai ya fake da rantsuwar sai ce ana riga na ran in banda na rantse da sai nayi to Allah yake kakku mai da ni na zama ni ne zan hana ku aikata kirki don haka annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu mafita karkashin wannan aya yake cewa idza halafta ala yamini duk sanda kai rantsuwa akan wani al'amari fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda ka rantse akan wanda ka rantsan ba za ka yi ba shi yafi alheri to fa kafir an yaminika kayi kafarar wannan rantsuwar wa'atil ladhi huwa khairun ka je ka aikata abinda yake shine alheri wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul Aiman wan Nuzur باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم حديث مي لمبا تا 6622 هكا امام مسلم يروي توشي في كتاب الايمان باب نجيب من حلف يمينا فلا غيرها خيرا منها دو وند يرنتوا اكن زي ايكتا وانا ابو سي كما يغا كو يتي يرنتي با زي ايكتا با سي كما يغا ايكتا واي اي يافي الخير dan uwanka ne kuna zumunta mu ba da misali da kissa sayyidina abubakar da misdaq bin usaq misdaq bin usaq ko usaq yana cikin dangin sayyidina abubakar kuma sannan yaran sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar yake daukar nauyin cinsa da shansa da taimakon sa mahaifiyarsa kuma ita take wa sayyidina sayyida aisha wato hidima sai munafikai suka wana na aisha kazabi suka yi mata kage abun mamaki wannan mutumin da yake cin arzikin sayyidina abubakar yake amfana da sayyidina abubakar wai hadda shi a cikin masu yada wannan labarin wannan abu ya ma sayyidina abubakar ciyo da Allah ta'ala ya wanke nana Aisha yace innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim da Allah ta'ala ya wanke nana Aisha akan wannan zargi da wannan kage da wannan bacin suna to sai sayyidina Abubakar ya rantse cewa ba zai ƙara taimakon Mustafa ba saboda ya shiga cikin masu yi nana Aisha kage sai Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wata'ati an yutu lil qurba wal ومساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله تعالى كذا ما أبو تافل لا درجة سيران سوا بذل سبادة قد موابا كما أبو تاكو سنشي وطلقا وقوت أن تكي هجرا سي أفوا سيران ومي سوباسا سنيات يمسو سيسلنا وبكر يجنيا ونران سوا يكفارا يتشجب لسيمكاوا مستهو wanda da yana cikin wadanda yake na kusa amma da ya shiga cikin wannan magana sai Sayyidina Abubakar ya fita take shi don sai ya dawo da shi ya ci gaba da kyautata masa aka ji aka yi masa bulala 80 na wannan kazafi da iyadawa wanda aka mana na Aisha to kun ga akwai lokacin da kana da dan uwa ko almajiri ko cikin danginka ko makusantanka ko yaranka da kuke aiki ko abokin tafiyarka sai ya maka wani abu ba daidai ba sai abin ya fusata ka sai ka ji ciwo sai kai fishi kace wallahi tunda dai ni nake bashi albashi wallahi na daina ko dinkin da nake masa da sallah na daina ko shinkafa da nake bashi ta azumi wallahi na daina ko umara da nake kai shi ko haji na daina ko kuma kudin haya da nake biya masa na daina ko tallafin da nake bashi akan karatun ƴaƴansa ko akan lafiyarsa na daina tunda shi yayi min haka sai zai ce dan Allah ka yi hakuri ya turo manyan mutane suka wasu ka same ka suka yi ta baka hakuri to wani sai ya ce ai na riga na rantse wallahi na riga na rantse ai da ba dan na rantse ba to sai Allah ya ce wannan janye wannan rantsuwar taka kada ka fake da ni ka ƙi yin aikin kirki da an taba sai ce ai na rantsa ne to mun ka ba mutane wannan damar duk wanda ba san ya taimake ka da ka zo sai maza ya rantsa wallahi na rantsa bazan ba sai ce hakuri ce ai na rantsa har ga na rantsa wallahi sai dai hakuri kuma na riga na rantsa Allah ya ce to kada ku mai da ni ne shinge kada ku mai da rantsuwa da ni ta zama take shinge ta wato kin aikata kirki ta kai aikata kirki kace saboda Allah ne kai rantsuwa da shi to Allah da yake kira zuwa ga kirki kuma ya za a fake da shi a kin kirki Allah da yake kira zuwa nagarta yake kira zuwa ga tsoron Allah yake zuwa yake kira zuwa ga sulhu da daidaita tsakanin jama'a ya kuma za a kin wannan kuma a ce Allah saboda Allah aka ki saboda annabi alaihi salatu wasallam ya bada mafita man idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fakaftir an yaminika watil ladhi huwa khayr yace duk sanda kai rantsuwa akan ba za kai wani abu ba sai kaga kuma abin yin ficiyar wato yin wannan shi yafi alheri to kai karan kafara akan rantsuwarka sai kaje ka ciyar da miskinai guda 10 da kyakkyawan abinci mai lafiya ko kai musu tufafi guda 10 su 10 kowa kai masa riga da wando ko ba hula amma mun ya ba kwa sa hulan in mata ne ai musu zani da mayafi da riga ko a ciyar da su ko ka yanta baiwa in ba bayi ko ba ka da halin ciyar da mutum 10 ko yi musu tufafi to sai kai azumi kwaya uku ko a jere ko a rarrabe wannan shine kafara da mutum zai yi sai ya aikata abun da wato yayin rantsuwa akan ba zai aikatan ba tunda alheri ne amma idan rantsuwar da kai dama abin sharri ne to kaga wannan ya kamata ka rike rantsuwarka tunda dama ba a son ka aikata sharri ko ba a son ka fake da Allah ka ki aikata wato kirki shine Allah ta'ala ce wala tuj'alullaha kada ku sanya Allah ya zama urdatan ya zama kariya ya zama shinge wato mu'taridan bainakum wa bainal birri wat taqwa wal islah bainan nas kada ku sanya Allah ya zama shine shinge shine kariya shine ganuwa tsakanin aikata nagarta da tsoron Allah da kuma al-islah bainan nas wato baiwa Allah tazo za ta karba addinin musulunci baiwa Allah daga ina kike daga balanga daga balanga kike kin zo zaki musulunta bisa amincewar ki da yaddar ki da gamsuwar ki ba wanda ya matsa miki ko ya miki tilas ko ya takura ki shekara ki nawa 25 iyayen ki sun san zaki musulunta sun yadda to alhamdulillah ba mu da matsala kenan zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi na kalmar shahada an fassara miki idan kin amince da ita to kin shigo musulunci ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa rasulu kunje na amince na yadda na gamsu bisa radin kaina da amincewa ta babu takurawa babu tilas to Allah ta'ala shi kadai za abota ba za hada shi da abotin tarayya ba kin yadda da wannan kace kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne manzo Allah ne zaki koyi da shi wajen shari'ar da ya kawo a zahiri da batini kin yadda kika ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ba Allah bane ba dan Allah bane kuma Allah ba uku bane kin yadda da wannan wannan shine musulunci me sunanki sunanki da kike amfani da shi nada godiya ha wannan ai suna ne mai kyau a ci gaba da kiran ki godiya ko kin fito a canza miki wani suna amma sunan ki ba shi da matsala godiya abu ne mai kyau amma kina son a ci saje kai kin ga cewa godiya nan wani suna ke so Maryam kace a dinga kiranta Maryam godiya ma'ana kenan kin zama Maryam kuma godiya Maryamu suna ne wanda ya zo shi kadai ne tak sunan mace da ya zo a cikin alkur'ani duk sai dai imra'atun ko zawjatun amma sunan mace karara a cikin littafin alkur'ani Allah bai kama sunan kowace mace ba sai Maryam ya kama sunanta sau 34 har akwai suratu Maryam Maryamu mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi da Allah ta'ala ya nuna buwayarsa da isarsa akan zai iya yin komai. Dama abu hudu ne. To sai Allah ya uku, kada wani ya dauka ba za a iya yin ɗaya ba, sai Allah ya nuna kimar yin hakan a bisa Maryam. Allah ta'ala ya yi annabi Adam ba uwa ba uba. Ya yi Maryamu, ya yi kai Hawwa'u daga jikin Adam, da haka tana da uba kenan ba ta da uwa. Ya yi mu da uwa da uba. Me ya rage? Shi ne a yi da uwa babu uba. Sai Allah ta'ala ya yi annabi Isa ta hanyar uwa ba da uba ba. Kenan sai mu ce Allah ya cika ƙudurarsa guda hudu. Ya yi mutum da uwa da uba. Ya yi mutum ba uwa ba uba. Ya yi mutum da uba ba uwa. Ya yi mutum da uwa ba uba. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Inna masala Isa inda Allah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Da haka Maryam, godiya muna miki barka da shigowa addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Ki je ga ƴan uwa mata can su malama Zainab za su miki bayanin abin da zaki na yanzu da kuma abin da zai haukanki. Je bangaren mata za su miki bayani na gaggawa da kuma abin da zaki. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Shine Allah ta'ala ya hana yace wala taj'alullaha. Ai ka ku sanya rantsuwa da Allah. Ba ku sanya Allah ba. Wannan ka'ida ce ta Larabawa, sukan cire wato wani lafazi sai a kamar yadda Najiga yake cewa halaftu falam atruk li nafsika ribatan walaysa wara Allahi lil mar'i mazhabu. Kun ga yace walaysa wara Allahi, ai walaysa wara ba'da ismillahi. Yana so yace ba'da ismillahi, sai yace walaysa wara Allahi, ai wara ismillahi. To nan da yace wala taj'alullaha, ai ka ku sanya rantsuwa da Allah, ba Allah shi kansa ba, ka ku sanya rantsuwa da shi. Shi yasa ya fassara da li aymanikum, ka ku sanya Allah ya zamo shine shinge ko shine kariya game da rantsaren ku. Ita kalman ayman an ciro ta ne daga yamin. Yamin ayman rantsaren tsi, to an ciro shi ne daga yamin. Yamin yana nufin hannun dama. Hannun dama da in aka yi alkawari tsakanin wani babba da babba, to sai a miƙa hannu a gaisa. Wannan gaisuwar ita ce alamar wannan abin tabbatacce ne. Ko yanzu za ka ga a majalisar ɗinkin duniya ko ta babbar yarjejeniya a duniya, in aka gama sa hannu sai a miƙa hannu a gaisa. Wannan gaisuwar ƙara tabbatar da wannan yarjejeniya ne. Shi yasa aka ciro yamin daga wato ayman daga yamin. Shi kuma yamin daga yumnu. Yumnu shi kuma yumnu yana nufin albarka, saboda hannun dama tana da albarka kusan komai da ita ake yi. Wannan shine abin da wato cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn al-Ashur ya faɗa karkashin wannan aya. Sannan ya kawo baitin Ka'ab bin Zuhair da yake cewa hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kafzi yasaratin qiluhu qilu. A cikin magana Ka'ab bin Zuhair yace hatta wada'tu yamini, har na sanya hannuna na dama, la unazi'uhu bana janye shi, fi kafzi yasaratin a cikin hannun wanda yake da wadata, qiluhu qilu, fadarsa ita ce fada qiluhu qilu. Kaga nan ya nuna kenan wato wannan hannun da suke hadawa na azo, wannan dora hannu, wannan dora hannu, yana nufin alamar tabbatar da wata magana wato wacce aka amince da ita. Waɗannan abubuwa guda uku da Allah ta'ala yake ka a sa shi ya zama shamaki wajen aikata su, su za mu duba shine albirru wattaqwa wal islah bainan nas. Kada ku sanya Allah ya zama urdatan, ya zama kariya ko shinge ko tsari ko shamaki, wato rantsuwa da Allah kenan. Li aymanikum, ga rantsaren ɗanku. An tabarru, ya zama ba za ku yi nagarta ba. Don me ake nufi da nagarta? Nagarta kalma ce da ta tattaro abubuwa da yawa na alkhairi. Shi yasa Allah yake kada a fake da Allah a ƙin aikin nagarta. Don Allah ta'ala yana gaya mana game da ma'anan taqwa, yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu abin da ake kira nagarta ba har sai kun ciyar da abinda kuke so ko daga abinda kuke so. Abinda nagarta yake nufi shine albirru, shine kullu fi'ilin mardi, duk wani aiki yardajje. wa ta'atu batinan wa zahiran, da duk wani abu na biyayya wanda za a yi shi a boye ko a fili, wannan shi ake kira wato ake kira albirru. Sannan shari'atullah, shari'a Allah ana kiranta birru. Sannan kuma albirru huwa tawassuqu fi fi'l alkhair, mutum ya yalwata wajen aikata ayyukan kirki. Shi yasa yace albirru husnul alkhuluq. Albirru, jita tas'alu anil bir, jita tas'alu anil bir, walbirru husnul alkhuluq, walbirru husnul alkhuluq, walithmu ma haka fi nafsika wa karihata an yutli alayhi an-nas wa in aftaka an-nas wa aftauka. Sadaka nagarta duk wani aiki mai kyau, huwa tawassu'u fi fi'l alkhair, akance albirru as-silatu, sada zumunta ana kiransa birru, aljannatu nagarta ana kiran aljanna ana kiranta birru, was-salah jara ana kiransa birru, walkhair alkhairi ana kiransa birru, wattisa'u fil ihsan yalwatawa cikin kyautatawa ana kiransa birru, walhajj aikin hajji ma walakin albirra man ittaqa wa atil buyuta min abwabiha, wasidiku gaskiya ma ana kiranta birru, wa ta'atu da'a ana kiranta birru, wal adalu adalci ana kiranta birru, wa abinan da kiyaye haƙoƙi shi ma ana kiransa birru. Sannan kuma akwai barru bil fatai wa bil kasari, barru wannan kuma sunan Allah ne mai kirki, sunan to ɗaya zuwa alqur'ani, innahu huwal barru rahim, Allah mai kirki. Akwai wata mata ta kira daga Niger, lokacin da nake fassara asma'ullahi al-husna, da nazo sai nace albarru yana nufin Allah mai kirki ne, sai ta ji dadin wannan tace kai wato Allah yana da kirki, sai sa Allah nake san Allah na san zai yafe min zai sa na aljanna. Ta ji dadin da aka ce Allah yana da kirki, maka sakayya a fiye da abin da ka aikata, kuma kai laifi kace ka tuba iyaje maka. Innahu huwal barru rahim, albarru اسم من اسماء الله تعالى وصفه من صفاته, انه هو البر الرحيم. ثناء البر يكذو اسم جامع للطاعات, يا تترو دوونه ابو ذا اي نبييا, والخير دوونه ابو ذا اي كتانا كركي, ولكل فعل مرضي دوونه اي يرججه شي ما يا شيغا cikin فعل مرضي شي ما يا شيغا cikin wannan nagarta. Yasa yake ليس من البر الصيام في السفر, ba cikin nagarta ka dau azumi a lokacin tafiya. Albirru husnul khuluq, sana albarru allatifu bi ibadihi, Allah ta'ala zai tausasa bayinsa shi ake kiransa barru. Sannan mai biyayya ga iyayensa ana kiransa barru, barru katirul birri biwalidayhi, mai biyayya ga iyayensa, mai yin da'a shi ma ana kiransa a ce birrul walidayhi, ko biyayya ga iyaye a ce waladun barru, wannan ɗane mai biyayya. Sannan kuma da'a ga Allah, wanda yake yin da'a ga Allah shi ma ana kiransa wato da barru. Haka nan as-sidqu fil fi'li, wanda ya tsaya akan gaskiya, muna ce bi aidi safara kiramin barara, wanda haka wannan shi ma ya zo da ma'anan wannan. Sannan kuma mai biyayya ga iyayensa, barran biwalidayhi wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Birru kuma bil kasar yaka zo da ma'anar da'ati wa fi'lul khair, idan mutum yayi biyayya ya aikata kirki sai a ce wannan ya aikata nagarta. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba. Sai zuwa karshen aya kun ga an shigar da imani, an shigar da mu'amala, an shigar da ibada duk a cikin kalman wato albir. Sannan kuma birru yakan zo da ma'anan sada zumunta, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, shi ma yakan zo da ma'anan wannan. Sannan kuma yakan zo da ma'anan wato nagartattu, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Kun ga ashe kenan da Allah ta'ala yace ka a sa ya zama kariya wajen kin aikata albirru. Sai mu ce albirru fi'lul khairat, fi'lul khairat wattaqawa ijtinabu shurur, kada ka ce ba zan bar aikin mummuna aiki ba saboda na yi rantsuwa da Allah, ko ba zan aikata aikin da'a ba saboda na rantse da Allah, wannan rantsuwa kai mata kafara. Wal islah bainan nas huwa tawfiqu bainal mutanazi'aini, ka gyara tsakanin masu jayayya, ko masu musu ko masu rigima wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da Allah yake kira ayi sulhu sulhu shine izalatu asbabul khisam a gutar da abin da ke kawo dardar da gardama da jayayya tsakanin jama'a wan niza da abin da ke kawo wato ja'in ja bit tasamuhi ta hanyar yafe wa juna wal afu da kauda kai da kuma wattarabi da yarda ana yin sulhu tsakanin jama'a domin a kawo wadannan shi sa lace da kuma gyara tsakanin mutane la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw itlahin bainan nas aw itlahin bainan nas kaga kenan a cikin wannan yana ciki la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw itlahin bainan nas shine annabi alayhi salatu wassalam yake kwadaitar da mu zuwa ga sulhun ta tsakanin masu fada da sasanta tsakanin masu rigima duk sanda akwai manyan mutanen da Allah yake ba su daraja ya ba su girma ya ba su kima ko sun yi aikin gwamnati sun gama lafiya ko sun yi aikin tsaro sun gama lafiya ko sun yi alƙalanci sun gama lafiya ko sun yi shekaru suna da kima tsakanin jama'a domin an ce ka tsare kimarka domin kimarka za ta rayu fiye da kai ma'ana za a dinga tunawa da kai bayan mutuwarka akan kimarka waɗanda suke da kima a cikin jama'a suke da mutunci suke da daraja to irin su ne an samu matsala sai a sasu a gaba su je su sulhunta tsakanin wato masu rigima to shine annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar da a dinga wannan aikin a Kano muna da wani abu da muke kira zauren sulhu tun daga unguwanni ake kafa shi ya zama kowane masallaci da limamin masallacin da dattijan unguwar da mai unguwar da manyan malaman unguwar su haɗu duk wata rigima an ta taso ba sai an tafi hizba ko ma an tafi kotu ko kuma wajen yan sanda ba a kira su masallaci a zauna ga limamin ku yana gurin mai unguwar ku yana gurin dattijan ku suna gurin manyan malaman ku suna gurin kai me ya faru tsakaninka da makoci kuke rigima me yasa ba ku magana me yasa kuke gaba kai ya kai kaka dukkinsa baka bashi ba kai ko me yasa baka yafe masa ba wata ran annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin gida sai hango suna faɗa ina wallahi sai ka biya ni yana dan Allah ka tsoka ina wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko ya kira me yake kai ya kira sunansa da ya amsa sai annabi ya masa haka shikenan a sulhu da su kudin nan da kake cewa sai ya biya ka annabi yake biya ka rabi ka kai ko biya shi a an sulhu sahabbai akwai biyayya yana neman sa ne misali yana bin sa 100,000 sai Allah ya sa ya tare da yake wallahi sai ka biya ni 100,000 na shi kuma yana wallahi ba su samu ba wallahi sai annabi sai ya hango sai ya ce rabi kaga da ma shi ne sulhu kaga to ai dole sai ya je biya rabin kuma da gaggawa ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sasanta tsakani ya ce ka biya rabi to wannan shi ne sulhu ka jawo wani da suke rigima a sulhun ta tsakanin su annabi yace ana ukhbirukum alayhi salatu wassalam yace bana ba ku labari ba bi afdala abin da yafi daraja min darajatu siyam wassala wassadaqa in ga muku wani aiki girman aikin a wajen Allah ya fika kwana kana wato ka wuni kana azumi girman aikin a wurin Allah ya fika ta sallan nafila girman aikin a gurin Allah ya fuka ta yin sadaka waɗannan duk na nafila ake nufi da azumin nafila da sallan nafila da sadakan nafila in gaya muku abin da ya fi su lada a gurin Allah sahabbai suka ce yace islahu zatil bayn ku sasanta tsakanin jama'a fa inna fasada zatil bayn hiya alhalika domin bata da lalacewar alaƙoƙi da ɓacin zamantakewa da cika zuciya da fushi da hasada da keta da mugunta da sharri da nun kufurci wannan shi yake bata al'umma kowa baya son dan uwansa kowa Allah yake sharri ya fada ma dan uwansa ya ji dadi kowa Allah yake wata musifa ta zo wanda ba shi da shi yana wa mai shi mummunan fata marashi yana jin haushin marashi to wannan shi yake kawo wannan ba a gyara tsakanin mutane da haka annabi alaihi salatu wasallam yace fa inna fasada zatil baini hiya alhaliqa wannan abu darda'i daga abu darda'i ka rawaito kenan cikin sahihul jami' da lamba ta 2595 Allah ta'ala ce fa aslihu zata bainakum ku jatta tsakaninku kada ku bari tsakaninku ya baki fa aslihu bainahuma bil adl wa in ta'ifatan min al mu'minina qatatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الله تعالى كان أنت أنقر المسلمين دا مسلمين سنة فلا هر أبن يكيغ أتكو مكاني لا إتارة سارة كوكا شكشي كوكا ساملا باري الله يتكو شغط أكاني كساسا تا أشي الله تعالى شيفارة كفا مجلسة تنكن دنيا أتنكي دنيا أزونا لا فيها كالإشن وانا آية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيئ إلى أمر الله كياجي وتتين أورن كي حتى يكون داود إتكن هنير الله فإن فاءت إنت داود فأصلحوا بينهما بالعدل كيسلوه تكاذن سد عدلتي سيالاتي يكارات وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وكما يعدلتي الله ينسمى سعدلتي يتي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم mu'mina ɗan uwan juna ne ku jetta tsakanin ɗan uwanku kuma annabi alaihi salatu wassalam yace as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan annabi alaihi salatu wassalam yace sulhu tsakanin muslimi ya halatta ai sulhu tsakanin muslimi da muslimi sai dai sulhun da zai halatta haram ko ya haramta halal sai wani a cikin sulhun yace shi sai an bashi haƙƙin da ba nasa ba ko sai an shiga haƙƙin Allah kuma yin hakan zai kawo haram ya zama halal ko halal ya zama haram to wannan sulhun ba za a karbe shi ba Allah ta'ala ya fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair ko da tsakanin miji da mata aka samu rashin fahimta Allah ta'ala ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in an samu rashin jituwa tsakanin miji da mata Allah ta'ala ce a samu mai hankali mai ilimi a bangaren matar a samu mai hankali mai ilimi a bangaren namijin su zo su zauna a sasanta shi yasa wasu alƙalan ƙwararru a kotu ba sa saurin yanke hukunci tsakanin miji da mata a kotu rana sai muka samu gayyata zuwa wani kotu ashe abin da ya faru miji ne da mata suka je suna rigima rigima ta tsanani sai alƙali ya ce to ke matar wani malami kika yadda da shi wanda za mu gayyato shi ya zo ya muku sulhu ya ce wa mijin kai kuma wani malami ka yadda da shi wanda za ka gayyato su zo su yi muku sulhu shi ɓangaren mijin sai ya ce ni ita kuma ɓangaren matar su ce limamin Kano Profesa Zahardin sai aka ce alƙali ya aiko mana takarda cewa za a yi sulhu hakaman za a yi hakaman da haka ana gayyata mu zo ga wani aure ya kice ya rikice mu zo domin wato a daidaita tsakanin haka ko muka je kowa ya ja gefe da nasa shi bai je bai tura na'ibinsa ya ja gefe da shi ita aka tattauna ni ma na ja gefe da na tattauna dan ji ra'ayinsa akai shi ma ji ra'ayinta aka zo aka tattauna kuma aka samar da mafita kun ga wannan ana yin wannan fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wani yazo daga bangaren matar ya wakilce ta wani yazo daga bangaren mijin ya wakilce shi sai Allah ce in yurida islahan indai suna son gyara to yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai musu muwafaqa domin kai da ka zo daga bangaren matar da shi da zo daga bangaren mijin dama Allah ya kira ku hakaman ta ku din masu hukunci ne abinda kuka yanki akan su za a tsaya shi kuma alƙali yana taurare ji mai za ku yanki yasa Allah ya ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya afwa ya kyautata ladan sa yana wajen Allah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima in kuka kyautata kuka ji tsoron Allah kuka yi sulhu to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne rikicewa tsakanin ma'aurata da abin da ya kama da haka Allah ta'ala ce wa imra'atun khafan min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma kunga kenan alqur'ani yana ta kira ay sulhu ishe sa Allah ya shigo mana da shi cikin abubuwa guda uku da kada a rantse da Allah ba za a yi su ba kada a bata maka rai a matsayinka na mai aikin kirki ko a matsayinka ne mai karantawa ita dama wannan hanya ta mutawa a jikin ka shigo ta to ka shirya ba abinda ba za ka ji ba na yabo ba kuma abinda ba za ka ji ba na zagi sai ka karkata kunnuwanka kawai da zagi da yabo ba za su yi maka wani tasiri akan aikin da kake yi ba domin tun farko kafin ka shigo sai an gaya maka Allah ta'ala da ya halicci mutane ya ba su ci ya ba su sha ya samar da su daga babu shi ba ba su kyale shi ba sun jingina masa mata sun jingina masa da sun ce uku ne sun ce kaza amma Allah ya hakuri ya kyale su yana da iko ya murda kan duk wanda ya faɗa haka amma ya kyale su zuwa tarar da shi ranar alkiyama annabi alayhi salatu wassalam wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa girma Allah da ya halitta mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma makiya ba irin kalmar da bin jingina masa na batanci ba to me wa'azi dan an jingina maka zagi ko batanci ko kaza mutukar akan da yake kake da gaskiya kakka tsaya kana damuwa da wannan ka ci gaba da aikin ka na karantawa da wa'azi ka sa hikima kamar da Allah ta'ala ya umarce ka cewa kai wa'azi amma da hikima ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه dake kyawun wa'azi dake kyawun karantawa da jan hankali cikin hikima ba da fada ba ba da rigima ba ba da tashin hankali ba ba kuma da ramuwar gayya ba ko hucewa ba an bata maka rai ka huce kada kai wannan a cikin wa'azi akwai wani abu da ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan guda biyar wanda mai wa'azi in ya kalli waɗannan kistoshin guda biyar ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware matsalar zai san yadda zai fuskanci al'umma na ɗaya zaka samu wani mutum lahu inda hu jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman shi wanda kake son ka karanta din to jahili ne game da sanin kuncen musulunci sannan kuma yana da tawaya a cikin imani kamar balaraban nan da ya fi tsari a cikin masallaci wannan mutumin bai san ba a fitsari a cikin masallaci ba sannan imaninsa bai da ƙarfi dan yanzu ya zo musulunci sai yaya annabi ya mu'amala da shi alaihi salatu wassalam kamar yanzu muna cikin masallaci ne duk ga mu a zuwa da ɗan agaji a tsaye da ɗan hizba suna zuzzara ido sai wani kawai ya shigo sai tafi can kusurwar ta dama ko ta hagu ko ta gabar ko ta yamma ko kusa da liman kawai zai kwaɓa wandonsa kawai a tsaye sai fara fitsari yaya za ta kare tsakaninsa da ku kafin ma ku tashi in agaji nan sun yi sama da shi an raba shi da kasa tun ya yi waje kuma sai ya zama shi ne labarin da social media ta yaɗa yau ka ji wani mara mutunci masallaci sai ya zo fa amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwararre ne Allah ya ba shi basira da hikima da ilimi fiye da kowa sai ya ce da'uhu ku kyale minki la tazribuhu kaku firgita shi sai ci gaba da fitsarinsa da duk sahabbai suka yi shiru da ya gama fitsarinsa sai ya ce ariqu ala bawlihi sajalan mimma yanzu ku aikin ku shine ku je ku wanke fitsarin kai kuma yaka ba a fitsari a masallaci ba a gina shi don haka ba an gina shi don sallah karatun qur'ani da ambaton Allah ba a ware matsalar ba cikin me sai mutumin shi kuma ya ji daɗi sai ya tabargara ce Allah ya min rahama ya yi maka rahama sauran mutane gaba ɗaya kada Allah ya musu rahama gaji wata addu'a sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kaga jahilin banza ka dai sai ce laqad hajjarta wasi'an abu ne mai yalwa ka zo ka tsuke shi akan mutum biyu wa rahmati wasi a kullu shi kaga bai sani ba ne shikenan an ware matsalar amma inda an bari an dake shi an tune shi an yi waje da shi kuma wakili ne daga wani ƙauye in ya koma mai zai ci ta je a gaban annabi su suka yi min duka mai kan ya ce mai nan kin ko idan na yi fitsari a wani guri kawai su karfe ni da duka kaga ya toshe mutane ga barin shiga musulunci to haka ake son mai wa'azi ka lura da yanayin mutum wajen yin mu'amala da shi kun ji daya sai man inda hu naqasun fil imani wa ilmun bil ahkam akwai wanda shi kuma ba irin wancan bane wancan bambancin sa jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman ya jahilci hukuncin sannan kuma yana da tauyayin imani shi kuma wannan inda hu naqasun fil iman wa ilmun bil ahkam shi ya san hukuncin amma imaninsa ne tauyayye kamar waye kamar matashin da yazo masallaci ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace izallitul zina ba ni latitul zina kaji shi zina ba mai lati yake ne ba yanzu ya zaka da wannan ai da wani ne yace korfa masa mali malamin zai korfa masa mali yace kaga jahilin banza sai annabi alaihi salatu wasallam yace wannan zina da kake so a baka latiti zaka yi da babu zaka so ayi da babarka sai ce kowa ma baya so ayi da babarsa zaka so ayi da yar uwarka da yar uwar mahaifinka da yar uwar mahaifiyarka biya ga masa matan da suke da daraja a gurin sai ce kai ba zai so ayi zina da su sai to ba ka lasin zuwa zaka kai da na wani sai kuma yi shuru ashe duk mai yin zina in ya lura cewa ƴaƴan wasu yake batawa zai daina saboda wata rana shi ma abin zai iya dawowa kansa yadda baka so a ci mutuncin iyalanka kakka ci mutuncin iyalan wani yadda baka so a bata ƴaƴan gidanku kakka bata ƴaƴan gidan wani sai matashin nan ya shiru sai annabi ya shafa kirjinsa yace Allah ka shiryar da shi shikenan sai zama shiryayye kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an baki shi da shi yayi mu'amala da shi har ya ware matsalar babu tashi hankali ba rigima ba zubar da jini kun ji biyu sai man inda quwwatun fil imani wa jahlun bil ahkami na uku shugaba wannan yana da ƙarfin imani amma kuma ya jahilci hukuncin kamar wanda ya sa zoben gol a hannu shi kuma ya annabi ya masa alaihi salatu wassalam shi wannan yana da ƙarfin imani ko amma kuma ya jahilci hukuncin yana zuwa makaranta sai annabi alaihi salatu wassalam sai ganshi ya kawo zoben gol ya annabi alaihi salatu wassalam ya mu'amala da shi sai kama hannunsa ya tuzge gol din ya wurgar yace ya ɗayan ku zai gaggauta zai ganganci ya dauki garwashin wuta ya makala a hannunsa sai annabi ya wuce sai sahabbai suka ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ka dau gol ɗinka kawai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire daga hannunka ne don ya hana ka sawa amma bai hana ka kai amfani da shi ka je ka siyar ba kun ji karfin imani sai ce wallahi ba zan ƙara sauraron wannan gol ɗin ba abin yana hannuna annabi ya cire ya wurgar kuma ni in bi shi yace har abada na ba wannan gol ɗin kun ga wannan saboda wannan yana zuwa makaranta kuma yana da ƙarfin imani shi yasa mu'amalar da aka yi masa ta bambanta da waɗancan guda biyu na uku kenan ko sai man inda quwwatun fil iman wa ilmun bil ahkam quwwatun me fil iman wa ilmun bil ahkam wannan yana da ƙarfin imani kuma ya san dokar ya karya ta da gangan ga ƙarfin imani ga kuma me ga sanin hukunci kasalasatul ladina khulifu waɗannan sahabbai guda uku da suka ƙi zuwa yakin Taboka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam musu mu'amala ya saba da kowa da Ka'ab yazo me yace yace da gaban wani na zauna ba kai ba Allah ya bani jayayya da musu da zan iya kare kaina amma ko na gaya maka wata magana da ba daidai ba ka yadda da ni Allah ta'ala ba zai yadda da ni ba to da kan gaya maka gaskiya na ƙi zuwa yaki ne bisa ganganci laifi ne amma hukunci Annabi alaihi salatu wassalam yace to kai ka jira sai Allah ya yi hukunci akan ka karshe aka ce kowa ya daina masa magana su uku ne kowa ya daina musu magana kuma kar su ƙara kusanta iyalansu zai zo masallaci ya shigo yawa Annabi sallama Annabi bai amsa ba ya koma yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba Annabi ya kalli nan alaihi salatu wassalam ya dawo nan Annabi ya kalli nan alaihi salatu wassalam ya dawo nan in ya gama da abokinsa yace assalamu alaikum sai ya kauda kai idan suka kwana 50 a haka وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا سيبا أنقانا حمسن سنة الله يتوكد وأن آية إيشي آيات موسى سنة كفاري موسى مجانا أكفارة يا سمرنا فنقول أن أي سوف كنتم في آي أولي سوى دي إيمان انسو دكما سننسو دا وكنشو كنشي سوان انسو ناس يبن بنتا sai man inda hu jahalun bil ahkam wa jahalun bil iman sai wanda duka biyun babu ba shi da sanin kunce kunce kuma bai san ma mai imani ba irin masu zuwa yi wa annabi alaihi salatu wassalam tambaya din nan daga kauye zai ce zan maka tambaya kuma zan tsananta annabi alaihi salatu wassalam ya ce to tambayi din kuma ka tsananta duk zan saurare ka yace dan sakonka ya je ya raya cewa Allah ya aiko ka karanti Allah ne ya aiko ka annabi Ali sai ce na rantse Allah ne ya aiko ni ya ce mi sallah ka rantse Allah ne ya ce ai sallah annabi ce na rantse Allah ne ya ce ai sallah ya ce ai zakka ka rantse Allah ne ya ce ai zakka annabi Ali sallallahu alaihi wasallam sai na rantse Allah ne ya ce ai zakka yace to ba za mu kara kan wannan ba za mu rage ba ya jara kuma sai kafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka in yayi gaskiya ya rabauta yanzu wannan kai dan birni ka zo kawo mallan irin wannan tambayar ka ce rantse amma kaga da yake ga yanayin sa sai annabi alaihi salatu wasallam mu'amala da shi gurgurdan wato yadda yazo to kun ga wannan shine wato yanayi na wato mutane yadda suka faru a zamanin annabi alaihi salatu wasallam da kuma yadda yayi wato mu'amala da su sannan su mutanen da ake kira shi wanda zai kira mutane zuwa ga addini ya kamata ya zama yana da ilimi dan bai kamata zakai harkar suhu ko harkar wa'azi ko karantawa idan baka da ilimi ba dole ka samu ilimi na biyu ka sa ikhlas aikin da kake zama don Allah kake yi na uku ka dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa'azin sa annabi baya zagi baya cin mutunci baya fada baya kama sunan mutane baya gunakanta jama'a a hankali yake bin mutane yace misali na da kuka mafada wuta ne kun san wani abu faɗa wuta wani irin ƙwaro da ya ga haske sai zo ya tafadawa yace to na rike ku ina kare ku kuka ku shiga wuta ku kuma kuna ta yunkuri za ku shiga bil mu'minina ra'ufur rahim to ka sa wannan ka sa hikima kuma wajen tausasa lafazi war rizqu wal hilm ka sa hakuri da juriya ka sa kuma hakuri sannan kuma ka siffati da dabi'o'i masu kyau kada a ce kai mai wa'azi ne ko mai sulhu amma ka cinye kuɗin mutane kai mai wa'azi ne ko mai sulhu kana saba alƙawari kai mai wa'azi ne ko mai sulhu kuma an ganka a wajen da bai dace ba ko mai wa'azi ne kai ko mai sulhu kana ƙarya ko mai wa'azi ne kai ko mai sulhu kana cin amana to wannan sai ka zubar da kimar mutane su ki shiga musulunci dan kai su ki karɓar gaskiya don kai saboda ba yadda ake koyar da gaskiya kake yi ba sannan ka fara da abin da yafi muhimmanci to su waɗanda ake yi wa sulhu ko ake kiran su zuwa ga addini akwai musulmi shi musulmi gyara masa ɗabi'o'in sa ake yi dama shi musulmi ne yana kuskure sai a gyara masa sai kuma ahlul kitab a bayyana musu musulunci su baro ahlul kitab su dawo musulunci akwai kuma mushrikai a bayyana musu illa shirka akwai mulhidai wanda suke cewa ba Allah a waya musu da kai cewa akwai Allah kuma zai za su gamu da shi akwai munafukai yan kan katanga a gaya musu zaman kan katanga ba zai amfane su a lahira ba su fada can ko su fado nan don haka ba ce su zai aka sulhu yana cikin abin da zai kyautata rayuwarmu idan ana samun wato majalisi na sulhun ta tsakanin mutane da daidaita tsakaninsu daga cikin fa'idodin wannan aya Allah ta'ala ya rufe ta da wallahu sami'un alim sami'un lima yuqal kuma alimun bi kulli shay'in duk abin da ake yi Allah ya ji ko na kirki kai ko na rashin kirki kuma Allah yana da masaniya akan duk abin da muke aikatawa ko daidai ko ba daidai ba dan haka nahyul insani an ja'ala al-yamini mani'atan lahu min fi'lil birri wattaqwa wal islam bainan nas wannan aya daga cikin fa'idodinta tana hana mutum da kada ya rantsuwa akan ba zai aikata kirki ba ko abin da ya shafi tsoron Allah ko kuma kyautata tsakanin mutane sannan kuma wa nahyu litahrim in an ce barkaza to ana nufin ka bar shi wajibi sannan wannan aya alhaddu ala albirri wattaqwa walislam bainan nas wannan aya tana nuna mana falalar kira zuwa ga nagarta duk wani abin kirki da kuma abin da zai jawo tsoron Allah shine yi nayi bari na bari da kuma kyautata tsakanin mutane sannan wannan aya tana gaya mana falalar yin sulhu tsakanin mutane da kuma alherin da ake samu wa tuslihu bainan nas sannan abu na hudu tana nuna mana tabbatarwa da Allah sunayensa guda biyu as-sami'u al-alimu Allah ta'ala yana da cikakken wato sani ji da kuma yana da cikakken ilimi wato waɗannan sunaye guda biyu suna ɗauke da sakonni guda hudu sako na farko shine isbatul ism lillah mu tabbatar cewa sunan Allah ne as-sami'u al-alimu sannan biyu sifar da sunan ya kunsa mu tabbatar da ita ga Allah shine sifatus sam'i da kuma basar ilim da tabbatarwa da Allah sifa ta wato abin da ya shafi ji kuma ji din da amsawa domin sami'u yakan zo da ma'anar amsawa sami'ud du'a ana mai amsa addu'a kenan da kuma tabbatarwa da Allah sifa ta ilimi da kuma na uku shine tasirin haka a cikin rayuwarmu waɗannan sunaye guda biyu idan kana yawan karanta su kana kiran Allah da su kuma ka tafirantu da su to za su dinga tun kuɗa ka zuwa ga yin aikin kirki domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya sani sannan za su hana ka aikata laifi domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya san abin da kake aikatawa sannan kuma waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wataala an rufe wannan aya da su ne domin a nuna mana cewa duk abin da muke yi a duniya na kirki mu san Allah ta'ala yana ji fa innaka in khalaftahu bima yusma'u sami'aka wa bima yu'lamu 'alimaka fahzar Allah azza wa jalla da ka kowa ya kiyaye Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana gafarta malam naji bayanai da kai kan riƙe alƙur'ani ga wacce take jini to yaya abin yake in akan waya ne waya ba matsala shi wannan application ne ba wanda yake ba za ka ɗau wayarka ba sai kana da tsarki wannan waya kuma in aka ce sai da tsarki za a ɗauke ta to me a cikinta application ne shi application sai an kunna sannan ake ganinsa da an kashe shi kenan ya tafi za ka malamai sun ce ai kamar kanka ne a cikin kanka kana da dawo izo 60 ai kamar memory ne shi ma wannan memory ne a ciki kaga ba za a ce ka zubar da tilawa kan ba ka da tsarki ba saboda haka wannan ba matsala ba ne malam ne hukuncin mahaifin da yake son ɗansa ya saki matarsa kuma saboda haka ya daina kula ɗan nasa baya amsa gaisuwan da ɗan yake yi mashi malam ina neman shawara to a bincika ai amfanin sulhun kenan sai a duba ga shi wannan mahaifin da yake son lalle sai ɗansa ya saki matarsa manyan gari ko dattijan unguwa ko manyan malamai musamman waɗanda da yake imantawa su je su same shi a alaji ko malam ko waye ko shek ko waye ɗanka ya zo mana da wata magana cewa ka ce lallai saki matarsa muna so mu ji dalili da kake son ya saki matarsa idan dalili ne da ya dace mu ma sai mu je mu goya maka baya mu sa shi ya yi sakin domin gashi sayyidina Umar ya umarci ɗansa ai Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa kuma ya zo ya gaya wa annabi alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alayhi wasallam ya ce ya masa biyayya kuma ya masa biyayya ya saki matarsa to amma ka san Umar ai ba zai zo da san zuciya ba Abdullahi dan Umar ko ba zai auri san zuciya ba kuma annabi sallallahu alayhi wasallam da yake azartar maslaha ce na azartar da wannan din da ya sake ta tana al'ada aka umarce shi ya dawo da ita sai ta yi tsarki ta kuma yin jini ta yi tsarki sannan za a yi sakin sai a yi kuma an daidaita shi kenan saboda haka wannan yana buƙatar manyan mutane su zai same shi domin su tattauna da shi su ji dalilin da ya sa ya matsa maka ce ka saki matarka wata nan za ka ga uban ne da gaskiya domin ka je ka ɗauko wata mata mara addini mara tarbiyya ta zo duk ta rikita gidan ta rikita family ɗin fitar ta daga cikin familyan ku wato kamar kai atishawa ne ka ce alhamdulillah ka ga akwai irin wannan ya kamata a ce ta yi waje ɗin wata kuma zai ka ga cewa rashin fahimta ne wani kuskure tai wanda za a iya gyarawa sai a bashi hakuri sai alkawari ba za ta sake ba sai a ci gaba da zama mutum ne yana cin abincin sahur sai aka yi kiran sallah ya zai sai ya aje inda an kira sallah ba an gama ba akwai hadisin da malamai suke sabani akan ingancin sa wanda yace mutakar kana cin ko an kira sallah ka karasa wannan hadisi akwai sabani akan ingancin sa malaman da suka inganta shi suka ce karasa din ba ka je cikin ka dauko ba kuma ka dafa ba ba yana nesa ka je ka dauko ba a kayi haka da kuninka sai ka ji an ce Allahu akbar to kaka dawo da shi ka ci gaba da shan kuninka sai ka karasa shi yana kiran sallah ka kana shan kuninka a ga wanda zai riga karasawa kaga in irin me na larabcin nan ne wata kila kafin ya karasa ka gaba shan kuninka mai jan maddan larabcin nan kaga wannan ai sai ka gaba shan kuninka ma zai karasa ba in ko mai da sauri ne kaga sai kai ma kai da sauri to wanda suka inganta hadisin suka yi wannan fatawar wanda kuma suke ga wannan hadisi bai da inganci suka ce gaskiya da kaji an ce Allahu akbar al-fajr fa yake to kuma Allah ta'ala me yake hatta yake bayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr shi ko mai kiran sallah ai ba zai kira sallah ba sai ya tabbatar al-fajr yake to kuma ya ce ku ci ku sha idan Bilal ya kira hatta ibn ummi maktum ya kira fa innahu rajulun a'ama la yunadi hatta yuqal asbahata kenan kaji kiran sallah karshe kawai ka dakata wannan shi ma fatawa ce malami ko ba tambaya bane ya shi ina godiya ne ayi min addu'a a baya na ga mustajaba Allah ya ƙara imani da ilimi na gode to abinda muke so ke duk wanda ya aiko cewa yana da larura sai muka taru nan gaba ɗaya ko Allah shi ya san bakin sa da na waje da na ciki da wanda za su gani a talabijin da wanda za su gani a duk duniya a social media da masu ji a gidajen radio suna nan barje sun faɗa ne sai suka ce amin sai Allah ya biya ma kuma sai kai shiru ka shigar da mu matsala kaman ji amma da Allah ya ware baka gaya mana ya ware ba kaga sai mu ga cewa kamar addu'a da muke ta yi kenan ba ta yiwa amma idan ka aiko cewa ka roki ai maka addu'a wajen tafsiri bakin mutane ne da yawa akwai dattije a gurin akwai matasa akwai waliyan Allah suna nan barjak a boye ba a san su ba wani yana can ma waje bai samu gurin zama ba amma kuma sai kaga duk yafi kowa daraja a gurin ko ba a sani ba tunda daraja tsakanin sa ne da Allah ba tsakanin sa da mutane ba tsakaninka da mutane sai a girmama kan kana da babbar riga ba ka da babbar riga kuma sai a mai da kai gefe addiye ka wata ila wajen Allah masu irin babbar rigar nan sai an ci ko tirela 100 ba su kai ka wurin Allah ba saboda haka ana ce mana an ji ko an amsa to wannan yana mana daɗi don mu ƙara dagewa da addu'an cewa Allah yana amsa addu'anmu wanda suke cikin matsala suna fita ɗazuwan ɗalibi ya ce min ya rabin likita ko ɗalibin da nake kiransa rabin likita lokacin yana karatu to shine ya min test ɗazu ya ce malam na gama karatun medicine yanzu haka ina NYSC kuma ina jihar Jigawa na zama likita kuma tasirin wannan tafsirin da kake mana a Gombe a tsawon wannan shekaru ne na zuciya na tafi karatun medicine yanzu har na gama na zama likita haka na bugo in yi godiya kuma insha Allah abinda ka dora mu a kai din nan za mu taimaki musulunci da wannan ilimin namu dan Allah wannan ba za mu ji dadi ba za mu ji dadin cewa shi abinda muke ginawa yana ta tafiya kuma yana tasiri kuma yana amfani kuma matasa suna daukan shawarorin da muke ba su cewa su daina shaye-shaye su daina zaman banza su kama sana'a su yi ilimi su daina shaye-shaye su daina aikin banza su yi karatu su yi sana'a su bi iyayensu su kula da sallah su zama mutanen kirki yadda za mu yi alfahari da su cewa duk wata ma'aikata da ke Najeriya wata ran sai kaga mutanen ma ciki da yawa zan tafi wata ran ko a Abuja ko a hanya ko a wajen sai ka ji mutu ya zo mun gaisa sai ce malam amina cikin ɗaliban nan yanzu na zama babban soja ko babban ɗan sanda ko babban ma'aikacin gwamnati ko na yi kaza ɗazu ma wani ya bugo mu ya ce ya tsaya takara a wata jiha ya ci sanata ya ce iye har da sanata muke da shi kenan to kaga to wannan babban nasara ce da alkhairi muna fata Allah ya ci gaba da tabbatar mana da alkhairi ya ci gaba da sa mana albarka ya ci gaba da samun alheri duniya da lahira gudunmawa da addu'o'i daga Alhaji Muhammad Alhajiyar ya ba da 200,000 in an hada gaba ɗaya 600,000 na'am to Allah ya saka Alhajiyar da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanarsa ya kuma amsa masa ya bashi aljanna ya bashi ya yayansa albarka da kasuwancinsa Qur'ani guda biyu Allah ya ban miji ko ba ka bane to Allah ya bada mijin nagari wata gashi ta ji tsoro shugaba ya ce a kawo lamba ke kika ce kin shekara 10 kina ƙasa yanzu kuma an ce ki kawo lamba ki za a duba kuma kin ja da baya ke kika wa kanki maza ki kawo lamban nan kafin tafsiri ya wuce na san gidana na sa gidana a kasuwa to a sa addu'a to al to inda ba so kake lalle sai ka siyar ba ko kuma siyarwa kake ko sana'a kake inda wanda kake fiti ne wata matsala ce ta sa ka tashi a kasuwa to muna roƙon Allah ya ware matsalar domin akwai darshin dadi mutum yana cikin gida wata matsala ta sa ya sa gidan a kasuwa ya tashi ya koma karami ko ya siyar ya koma haya inda ba ci gaba kai ka samu wanda ya fi shi ba to muna addu'a Allah ya ware maka matsalar da ta sa har ka sa gidanka a kasuwa Allah ya kawo maka sauki an sace motar mai gidana to a sa shi addu'a to Allah ya bayyana wannan mota da aka sace Allah kuma ya shiri wanda ya sace na daɗe ina zawarci Allah ya bani miji na ƙwarai to Allah ya kawo miki mafita ya kawo miki sauki Allah kuma ya kawo miki miji na gari kuma Allah ya sa ke ma ki zama ta gari ki rike shi da ragarta domin yanzu mata wasu na son miji na gari wasu kuma na gari wasu kuma mai gari akwai na gari na cikin gari akwai na gari mai nagarta akwai kuma mai gari ita kuma garin akwai babban riga akwai kuma mai gari garin kuɗi domin sanwa ne suke nufi a ciki ba amma dai kowanne ne Allah ya kawo na mai alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.